Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na subahin yau Juma'a 10 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanun labarai.
Rasha ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami a sassan Ukraine a jiya Alhamis. Lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane a kalla 6 yayin da dabban wasu mutanen suka kasance babu wutar lantarki. Shugaban Amurka Joe Biden zai gana da shugaban kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen a yau Juma'a a fadar White House don tattaunawa akan yiwuwar sanyawa China takunkumi. A jiya Alhamis, Amurka ta sanar da sanya karin takunkumi akan mutane da wasu kamfanoni da ke da alaka da Iran.
To kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa wasu ƴan ta'adda sun hallaka mutane akalla 26 a jihar Borno, Najeriya.
Kai to dama ai ba an ce wai an gama da su ne gaba ɗaya ba, akwai lokacin da za su dan yi motsi don a san cewa suna nan, amma dai ala ayyi halin da muna da tabbacin cewa an ci karfin su ba kankani ba.
Za mu sake kawo muku ra'ayoyin 'yan Najeriya mazauna Nijar kan batun tsage zaben gwamnonin jihohin Najeriya da sauran abubuwa masu alaka. Kamar kowane asubahin ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin manuniya wanda Isa Lawan Ikara ke gabatarwa. Akwai mu kuma da nasihar Juma'a kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Rasha ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami a sassan Ukraine a jiya Alhamis. Lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 6 yayin da dubban mutane suka kasance babu wutar lantarki. Wannan dai su ne hare-hare mafi girma da aka kai wa Ukraine cikin makonni 3, yayin da sojojin Ukraine din suka ce sun harbo makamai masu linzami 34 daga cikin 81 da Rasha ta harba, kasa da adadin da ta saba harbowa, da kuma wasu jiragen sama marasa matuki guda 4 kirar Iran. An ji jiniyar gargadin hari ta sama a cikin dare a wasu yankunan Ukraine, ciki har da yammacin kasar, nesa da fagagen daga da ke yankunan gabashin kasar. Gwamnan yankin Lviv ya ce mutane 5 aka kashe a lokacin da wani makami mai linzami ya fada akan wani wuri da jama'a ke zama. A yankin Dnipro kuma jami'ai sun ce hare-haren Rasha sun yi sanadiyar mutuwar mutum ɗaya tare da jikkata wasu su biyu. Shugaban Amurka Joe Biden zai gana da shugaban kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen a yau Juma'a a fadar White House don tattaunawa akan yiwuwar sanyawa China takunkumi, a daidai lokacin da ake fargabar Beijing na shirin turawa Rasha makamai da kuma takaicin da kasashen Turai ke nunawa game da shirin Washington na tallafawa kamfanonin Amurka a ƙarƙashin wata doka ta rage hauhawar farashin kayayyaki. Biden da von der Leyen za su kuma tattauna akan haɗin gwiwa Amurka da EU don yaƙar matsalar sauyin yanayi ta hanyar ba da fifiko akan amfani da hanyoyi ko fasaha mara illa ga muhalli, a cewar sakatariyar yaɗa labaran fadar White House Karine Jean-Pierre a cikin wata sanarwa. Wannan zaman dai shi ne na baya-baya a cikin jerin tattaunawa da manyan jami'an diplomasiya da shugabannin kasashen Turai don samawa Ukraine taimako wajen kare kanta shekara ɗaya bayan mamayar Rasha. Haka kuma Biden ya gana da shugaban Jamus Olaf Scholz a Washington a makon da ya gabata. A jiya Alhamis, Amurka ta sanar da sanya karin takunkumi akan wasu mutane da kamfanoni da ke da alaka da Iran da kuma abin da ta kira haramtacciyar hanyar hada-hadar banki da ake amfani da ita wajen badda sawu. Amurka ta ce ta sanya takunkumin ne akan wasu kamfanoni 39 da ke da alaka da wasu masana'antu da ke aiki kamar banki da suka taimaka wajen boye hada-hadar kuɗi tsakanin kamfanonin Iran da aka sanya wa takunkumi da masu sayan kayayyakinsu daga ƙetare kamar sinadaran man fetur da aka sarrafa a Iran ɗin. Ma'aikatar Baitul Malal Amurka ta ce kamfanonin, kama daga Hong Kong zuwa haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta UAE, sun ɓullo da wata gagarumar dabara ta hada-hadar kuɗi kamar banki wacce ke ba da kariya ga kamfanonin Iran da aka sanya wa takunkumi don ɓoye cinikin kasuwancin sinadaran man fetur da abokan cinikayyarsu na ƙasashen waje. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan Maryam za ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu jihar Borno Najeriya, inda wasu yan ta'adda da ake kyautata zaton au yan Boko Haram ne au yan ISWAP suka kashe mutane akalla 26 a kananan hukumomi biyu na jihar. Haruna Dauda, gare ka.
Wasu da ake zaton yayan kungiyar Boko Haram ne ko ISWAP takaici sun halaka mutane 26 a kananan hukumomi daban-daban a jihar Borno dake shirin arewa maso gabacin Najeriya. Wadannan hare-hare da ya aikuna ranar Laraba da ta gabata, wanda kwamishinan yan sandan jihar Abdul Umar ya tabbatarwa muryar Amurka, yana mai cewa wadannan mahara sun ga hari garin Magumeri, inda suka kokarin farma wata tawagar yan sanda da ake kira crack team, da kuma suka kwace motar yan sandan wadanda kafsani ta samu nasarar kwato wannan mota. Sannan suka harbe sanda wanda Allah ya masa wa'adi, har ga da an kawo gawansa zuwa garin Maiduguri. Yace akwai kuma wasu masunta guda 25 da aka kashe a karamar hukumar Dikko da ke jihar Borno. Wannan ma ake zaton ayan gungiyar Boko Haram ne ko ISWAP ba takaici.
Jiya Boko Haram sun je Magumeri sun yi attacking yan crack team a location nasu.
Okay.
Ya illa da number aka repelling sun an yi harbe-harbe. Bule ya sami sautin mu aka yi mutu.
Okay.
An kawo gawa mata na asibiti.
Okay,
sun tafi da motar mu kuma mun bi su, amma an mu da sojoji an yi rukubar motar.
Okay. Akwai kuma wani incident da aka ce a Dikwa?
A Dikwa mu sun kai Boko Haram sun kace mutum 25 masu kamun kifi.
Okay, 25 ko?
25 na da 29 na ga 29. Dan tara sun ji ciwo.
Haka.
Hudu da suna ganin suna asibiti a Dikwa yanzu.
Okay.
Undergoing treatment.
Ana zaton cewa yayin gungiyar Boko Haram ko ISWAP ta kashe mutane fiye da 40,000 game da gidan daga majalisar ɗinkin duniya ta nuna ran. To ko ya mutane ke kallon irin wannan hare-haren ganin cewa an so mu samun saukin lamarin?
Sunana Tijjani Usman Bello a nan Maiduguri. Eh to dama ai ba an ce wai an gama da su ne gaba ɗaya ba. Akwai lokacin da za su dan yi motsi a san don a san cewa suna nan. Amma dai ala'ayya halin da mun san cewa muna da tabbacin cewa an ci karfin su ba kankani ba a cikin kashi 100 an cinye 85. Saura su ƴan kadan ne. ƴan kadan din ne su ne suke dan hana mutane su kune su hana walwalan mutane da sauransu. To amma kuma shi din ma muna fatan Allah ya so Allah zai kawo ƙarshen su ta yadda babu wani abin da zai saki faruwa irin wannan da ya faru a baya.
Sunana Audu Abakurama. Yanda kaga suke farmatawa masu kamun kifi wanda suke kauyuka, kaman fada da suke tsakanin su ne, sai wasu su alamun cewa haushi da suke ji a junansu ba su samu mutane ba, koko ba su samu abin da suke so ba. So koko suna da matsala tsakanin shugabancin wancan kungiya da wannan kungiyan, shi yake kawo fada tsakanin su din. Kuma idan har jami'an tsaro za su yi wannan amfani da daman su shiga inda suke, na tabbatar da cewa su
suna na malamu. Gaskiya abu da yake faruwa har yanzu jami'an tsaro ba sa fita su yi patrol, suna zaune a mazauni su, ba wani karamar hukuma da yake cikin jihar Borno wanda ba kai soja an aje ba. Amma da inda sojoji na suna zaune ba bakin titi ba inda za su kwa kasa, za su yi tafiya inda ya ga kilomita 3 zuwa 5. To ba zai yi ba kana zaune sai mutum.
To gai da Haruna, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Maryam da kashi na biyu na labaran duniya.
A jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da kudirin kasafin kudin shekarar 2024 na dala triliyan 6.8, yana mai nema a fito da sabbin manufofi da sanya karin haraji akan kamfanoni da masu hannu da shuni. Amma nan take ɗan adawa daga jam'iyyar Republican suka ce kudirin ba zai samu karbuwa ba daga majalisar tarayya. Biden dan jam'iyyar Democrat da ke wa'adinsa na farko a fadar White House, kuma yana sa ran sake tsayawa takara a shekara mai zuwa, ya buƙaci a ƙara samar da kuɗaɗe don daƙile tasirin China a fannin tattalin arziki da na soja, da ware kuɗi masu tsoka don fannin kiwon lafiya ga Amurkawa manya da ƙanana, da fannin ilimi, da kuma ɗaukar ƙarin ma'aikata a hukumar kare muhalli ta ƙasar. Fidda kasafin kuɗin dai na zuwa ne a daidai lokacin da Amurka ke shirin fuskantar muhawara game da yadda za a ƙara yawan bashin da gwamnati za ta iya karɓa, wato ya wuce dala triliyan 31.4. A An yi harbe-harbe a cikin wani gini da 'yan cocin Jehovah's Witness suke amfani da shi a birnin Hamburg da ke arewacin Jamus a yammacin jiya Alhamis. Kuma mutane da yawa sun mutu, wasu kuma sun jakkata a cewar 'yan sanda. An yi harbe-harben ne a gundumar Grossbostel, mai nisa 'yan kilomitoci daga tsakiyar birnin na biyu mafi girma a Jamus. Mun dai san cewa mutane da yawa sun mutu a nan, wasu da yawa kuma sun jakkata. An kai su asibitoci, a cewar Holger Veheren, kakakin rundunar 'yan sandan yankin. Sai dai ya ce ba shi da wani bayani akan munin raunin da mutanen suka ji.
Gai da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahoton mu na biyu wanda zai kai mu jamhuriyar Niger. Inda za mu sake kawo muku ra'ayoyin 'yan Najeriya game da ɗage zaben gwamnonin jihohin Najeriya da wasu abubuwa masu alaƙa. Daga Difa ga Abubakar Isa da rahoton.
Ra'ayoyi dai sun sha bamban tsakanin 'yan gudun hijirar na tarayyar Najeriya da ke a jihar Difa ta jamhuriyar Nijar game da wannan matakin na hukumar zaben Najeriya INEC. A yayin da wasu 'yan gudun hijirar ke kalubalantar wannan matakin, wasu kuma na cewa faduwa ce ta zo daidai da zama.
Sunana Zainab Yusuf. Gaskiya wannan ɗaga zaben da INEC ta yi, ba mu ji daɗin ɗaga zaben nan da ta yi ba. Saboda tari wasu gujirunsu da suka tafi da shi ma ya kare, wani ma ba zai iya tsaya ba, saboda ɓacin rai in ya tsaya zai ga gujirun shi zai kare, zai jiyo ya dawo. Kaga an yi ba a yi ba wanda ƙuri'insu ake so a samu.
Sunana Ali Anacha. Gaskiya ni ya yi mini haka nan, saboda dole muna so mu je mu yi zabe, amma akwai wasu matsaloli da ina gani ya sha gaban mu wanda da kare za mu je mu yi zaben. Amma da aka karasa ta dan za mu samu cikakken lokaci da za mu je mu yi vote ma wanda muke so.
Gaskiya kai lokaci da kai wannan abun, gaskiya ni dai ban ji dadin shi ba, magana Allah da Annabi, saboda gani nake kamar wata kullakulla nake neman shirya ai akan abun. Akwai wanda suka tafi, ni yanzu kaga sat ne ma gata na bayana, wanda har mun shirya zamu fara tafiya zaben sai aka ci an dakatar. Gaskiya ni dai sati na samu ma abun ma in tare min ma baran jama'a na ma baran je da su ba, saboda wancan karo ma da na je ni ban ji dadi ba inda nake so.
Kimanin dai 'yan gudun hijirar tarayyar Najeriya da ke jihar ta Difa 60,000 ne ake sa ran za su je kasar su ta asali domin gudanar da wannan zaben na gwamnoni da na 'yan majalisar jaha. Duk da cewa da yawa daga cikin su sun nuna rashin jin dadin su game da dage zaben, sai dai a cewar daya daga cikin shugabannin kungiyoyin 'yan gudun hijirar mai suna Mele Ali, bai kamata wannan matakin ya shafi yancin 'yan gudun hijirar ba na gudanar da zabe kamar yadda doka ta tanada musu.
Kowa yana shirye-shiryen zai tafi zabe, kosan muka ji da safi an daga zabe, kuma ba wanda yake zaton ma za a daga zabe. Da dai abu ne ake yi zaman lafiya, ake so a inganta abu. Kuma ina kira ga 'yan uwanmu wanda mu da muke 'yan gudun hijira da muke zaune a garin Difa da muke shirye-shiryen za mu tafi. Wasu mu ma sun fita amma ba dadi fi sabilillahi, wasu mu ma akwai wanda suka je jiya, wasu yau za su je, wasu gobe za su je. To mu daure mu danne zuciyar mu, shine yancin mu, zabe shine yancin mu. Idan baka yi zabe ba baka da bakin magana. Mu daure mu fita 18 ga wata mu halarci inda ake zaben nan, mu je mu yi zabe lafiya, mu dawo lafiya, mu shine burin mu.
Tuni da 'yan gudun hijirar na tarayyar Najeriya da ke a jihar Difa, kimanin 20,000 a cikin 60,000 da ke a jihar suka isa kasar ta Najeriya domin gudanar da zaben na gwamnoni da na 'yan majalisun jaha. Abubakar Isa, sashin Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger.
To gaida Abubakar, kada amanta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya.
Ni wannan ya ya tuna min da abin da ya faru a shekara ta 2000 ina gwamna kuma yana tsoratar da ni abin da ya faru ba abin jin dadi ba dubban mutane muka yi asara
tsohon gwamnan jihar Kaduna har so biyu sanata Ahmad Muhammad Makarfi kenan game da saka-sakar siyasar addinin da yace idan ba a bi hankali ba za ta iya haifar da barazanar tsaro su kuwa masana da masu radaki game da zabukan da suka gudana a Nigeria ga yau duniya suke irin abubuwan da suka gani game da na'urar tantance masu zabe da aka kirkiro
abin da muka ce shine idan aka yi zabe wannan sakamakon kuma zabe za ta yi aikawa cikin saba danta wace muka ana zabe a danga kuma ganin sakamako a can ba
inda ba dan an tauna goran datta ko ba yanda abun ya tada jeje ya wuya wadansu suka harzuka suka fita da Allah kadai san abin da ke iya faruwa
to kome masana da ƴan ƙasa ke cewa game da dage zaben da hukumar zaben tare Najeriya ta yi bayan tashi daga wani taro
dage zabe da sauransu da ake yi wanda ya zama kusan yana kokari ya zama ruwan dare ga duniya wannan abun yana nuna cewa har yanzu hukumar zabe ta gama dabo dabo tana tatata
bai zo mana akan muna tsammanin haka ba sai dai ba abin mamaki bane kawai kuma Allah ya sa abubuwan da suka kasa na tana dai su iya kammala su cikin wannan lokaci
waɗannan faso mun taɓa tabo cikin tarin muryoyin da zamu kawo muku a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke bambare gaskiya baro baro shiri na 108 cikin jerin shirin manuniyan da ke tinkaho da masu sauraro mai yiwa tinkahon kuma amma da dokokin zaben da MSA suka kirkiro a wannan karan ne yasa aka ji daga cikin MSA da jantare Najen da ya kara lashe zabe sanata Barau Jibrin na jihar Kanawa na jawo hankalin ƴan Najeriya cewa zaben nan fa ya gudana cikin tsafta a wannan
zabe alhamdulillah tunda wannan zaben an shigo da wani tsari na ci gaba wanda da can ba san da shi ba inda hana magudi kuma aka yi zabe a bisa tsarin adalci da kuma gaskiya duk da cewar dan adam da abin da ake masa sai yayi wani warafi akan abin da ya gudana wannan kuma tsari ne dan adam amma abin da ake bukata kullun shine idan aka yi zabe Allah bai ba mutum ba sai lungu gardara ce to haka Allah ya so mutum yana ganin akwai an saba tsarin doka sai ji wani amma mu da kai dokar nan mun ga iya gani na dai an tafiyar da haka zaben nan a bisa yanda muka tsara dokar zabe da wannan
dokar zaben nan kun amince da yadda za a mika sakamakon zabe ta hanyar na'ura mai aiki da kwakwalwa
abin da muka ce shine idan aka yi zabe wannan sakamakon kuma zabe za ta yi aikawa cikin saba danta wace muka ana zabe a danga kuma ganin sakamako a can ba abin da muka ce ba kenan
to wani kira zaka yi ma wayannan shugabanni kuma wannan sai ya shiga kotu a ce ku ya je kotu obi ya je kotu shi ma kan yanzu bola tinumbo ya je
kotu
ya je shi ma abubuwan da su da Atiku da Obi suke nema shi ma ya je
to ai kariya ce ya je dai kare ka saka ake yi
tun bayan kammala zaben shugaban kasa da MSA yakin neman zabe a jihar Kaduna ya koma harkar hayyakewa juna game da maganar bambance-bambancen addinin da ake ganin ana ta faman dire daru 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 tsohon gwamnan jihar Kaduna Sobi Ajere sanata Ahmad Mama Makarfi ya ce irin zarge-zargen da malaman addini ke yi wa juna akan siyasa fana da ban tsoro
ni wannan ya tuna min da abin da ya faru a shekara ta 2000 ina gwamna kuma yana tsoratar da ni a lokacin nan malaman addinan dukansu da nan musulmi da na krista ana ta kaiwa komo ana ta zargin juna ana ta wannan ya fito ya zagazaga ya gobe wannan ya fito ya yi aka bata dangantaka tsakani aka kai makura abin da ya faru ba abin jin dadi ba ne dubban mutane muka yi asara to abin da ke tsoratar da ni inda dakewa na malaman addinanmu akan siyasa kuma abin bacin rai a cikin harkan shine daga wasu jihohi ma shigo mana aiki mutanen nan ba su da jihansu suna yin abin da suke yi a nan jihar Kaduna ba wasu ma suna cewa suna tausaya mana ba su je jihohinsu sun tausaya mana mutanensu ba da ake ta gallaza ma talaka an yi haka an zo an tausaya mushi mutane ba sa jin tsoron Allah su kuma yan siyasan duka bangarorin ba ta dangantaka ne da zamantakewa kuma sakamakon sa ba alheri bane mutane su zabe bisa abin da suka sani ya kudin makaranta yake ana tallafa musu wajen noma ya tsaro yake waɗannan abubuwa ne muhimmai.
Game da maganar cece ku ce da cikikuyar cunar juna akan zaben shugaban kasa a Najeriya, kuwa ɗaya daga cikin lauyoyin Najeriya barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar ne ya ce ya zama wajibi dai a rinka tabbatar da an yi amfani da dokokin da ƴan majalisa suka kirkiro.
Sashe na 114 zuwa na 129 na dokar zabe ta kasa ta yi jadawalin duk laifuffuka waɗanda suka shafi dokar zabe. To ya kamata a rika hukunta mutane, ba wai mutane su zo suna irin waɗannan abubuwa ba, a rika kyale su, domin inda ba dan an sa an tauna goran da tako ba, yanda abun ya tada jeje ya wuya waɗansu suka harzuka suka fita, to da Allah ka dai san abin da ke iya faruwa. Wanda kuma demokradiya ce wanda take idanun duk duniya sun turo wakilansu ana kallon mu. Kinga sashe na 21 da 23 da 24 na tsarin mulkin Najeriya wanda ya dora wajibci ga mu kare martaba kasar mu neman mata suna mai kyau, kinga da mun barar da wannan dama din.
To yanzu doka ta amince da wannan sakamako da ake ta ba shugaban hukumar zabe,
duk abin da aka riga aka kai ga an furta shi shikenan, ya zama shine sahihin sakamakon zabe da jama'a suka jefa. Saura kuma duk wani wanda yake yana adadawa ko kuma neman wani gyara ko canji akan wannan abu da aka furta, to zabin shi ɗaya ne ya je kotu. Yana da dama a hurumi na sashe na 636 da sashe na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya ya kalubance abun tun daga mataki na farko har zuwa kotun Allah ya isa.
Maganar mulki na zaben gwamnoni a Najeriya daga ranar 11 zuwa ranar 18 ga wannan wata na Maris fata sa wasu ƴan Najeriya sun fara ciwon bakin da yawa suke cewa a gaskiyar magana hukumar zaben tarayyar Najeriya ta riga ta makaru. Sai dai kuma masani akan harkokin shari'a barista Muhammad Ibrahim Zaria ya zazzage dalilan da yake ganin hukumar zaben ta dage zaben gwamnonin da suke ganin ai ya riga ya gangaro.
Wannan abin ya ta'allaka game da umurnin kotu ne da ta bada cewar a rike wayannan abubuwa kar a taba har sai an gama tatse bayanan da ke ciki na abin da ya shafi zaben shugaban kasa da aka yi. Sun roki kotu ta bada cewar a ba su dama na farko su inspecting din dukkan abubuwan da aka yi amfani da shi na zaben nan, wanda ya hada hada wannan na'ura na Bibas wanda ke tantance jama'a. Kuma shi wannan na'ura ya kunshi dukkan adadin kowane mutum ne da aka tantance su a kowane mazaba. Tunda suna kukan cewa akwai overvoting, wato an yi aringizan ƙuri'a, to haka ne za su dubo su danganta shi da abin da ke kasa da kuma abin da ke cikin na'ura. So wannan umurnin kotu ne game da yawan daddage zabe da sauransu da ake yi, wanda ya zama kusan yana kokari ya zama ruwan dare ga duniya. Wannan abin yana nuna cewa har yanzu hukumar zabe ta gama dabo-dabo tana tatata akan yadda harkokin tafi da zabe, sai dai abin sai an rinka bi a hankali. Kuma muna fatan nan gaba idan aka ci gaba da kawo ingantattun dokoki da za su rinka ci gaba da inganta harkan zaben nan, muna fatan wannan abin zai zama tarihi a nan gaba insha Allah.
Tunma dai dan takarar gwamna a jam'iyyar adawa ta SDP a jihar Sokotawa sanata Abubakar Umar Gadan da ya gaga gadar dage wannan zabe bilena cewa ya kamata dai hukumar zabe ta yi amfani da wannan dama wajen ganin ta doke dukkanin tasgaro.
Yau mun maraita da bayanin cewa an daga zaben mu zuwa wani sati insha Allah. Ba mu yi mamakin ganin haka ba, saboda alubalanci kala-kala da ke kotu akan lalurin zabe. Sai dai bai zo mana akan muna tsammanin haka ba, sai dai ba abin mamaki ba ne kawai. Kuma Allah ya sa abubuwan da suka kasa na tana-tana dai su iya kammala cikin wannan lokaci, saboda firajar zabe tana da yawa. Amma dai da ayi abubuwa ba a yi shiri ba ya lalace, to da ya fi kyau a yi shiri.
Iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya. Sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da fiye ko cewa su bi a hankali, domin kwanakin su fa ƙara ƙarewa suke, saboda dama ku dana suka rike kujeru ne da ake kiran su kayan aro. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 80 ne ga dukkanin masu muzuran matse mu da fiye ko su yi sallamar sakin kujerun da suke ganin sun dafe, domin dama wasu da waɗannan mukamai ne suke ta faman duro. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri, ya zo muku musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kukan ji a cikin wannan shiri na manuniyan da bata mana kwauro. Ni Isa Lord Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
To
a gaishe ka. Yanzu kuma lokaci ne na sauraron nasihar Juma'a.
Sunana Abdullahi Muhammad, la'ibin limamin masallacin Ashano, shahararren hukumar Riyam. Al'umma abinda ake so da musulmi da wanda ba musulmi ba, kowa ya ji tsoron Allah ya mai da zuciyarsa ga Allah. Don ɗan adam mai hankali ne ba dabba ba ne. Saboda haka wanda Allah wanda ya cuci kansa a ɗan adam ya gode wa Allah ya ci gaba da gudanar da abinda addininsa ya umurce shi da shi. In ma ba shi da addini ya yi ta kokarin gudanar cewa Allah ya ba shi hankali shi ɗan adam ne, don Allah yana son ɗan adam ba ƙaramin so ba. Ya kiyaye jinin mutum gaba ɗaya, kiyaye mutuncin mutum gaba ɗaya. To zaɓe kowa ya nuna hankalinsa ga Allah, wanda Allah ya so ya ɗora a kan wani matsayi dole ne an ɗora shi. Idan mutum ya samu mutum kan matsayi, to ya gode wa Allah, ya roki Allah ya taimaki wannan wanda Allah ya ɗora a kan wannan matsayi. Ai, ta yin masu addu'a ana roƙon Allah ya ba mu adali masu gudanar da zaɓe, kuma su sa tsoron Allah a zukatunsu, banda zaɓen neman abin duniya. A zaɓi don a samu zaman adalci a rayuwar duniya shi ne mafita kawai. Kowa da kowa ya ci gaba da addu'a, Allah ya ba mu zaman lafiya, kuma ya sanya tsoron Allah a zuciyarsa. Kuma kowane addini ma mutum yake, kai ko ba shi da addini, ya yi ta roƙon Allah ya zaunar da wannan ƙasar lafiya, ba ma ƙasarmu kaɗai ba, duniya ga baki ɗaya. Abinda ake buƙata a rayuwar ɗan adam kenan.
Matasa a duniyar gizo yawo suke tamkar a cikin hazo, su shiga kowane lungu da sako domin sanin me duniya ke ciki.
Ga wayannan da suka gani a hannunsu, wata duniya ce Allah ya kawo musu, wanda ba a taɓa kawo musu mutane da aka yi addu'a wannan dama ba. To amma idan ka ɗauki wayannan, ka zama kawai abin da za ka riƙa kai dariya, ka tare da kana sanin menene amfanin wannan abin zuwa gare ka ba. To lallai ka ga kana saurayi, amma ba ka zauna cikin zamaninka ba.
Shi dai yanar gizo yana da advantage da kuma disadvantage. Yawanci dai advantage ɗin shi ya fi yawa gaskiya. Social media ya taimaka mun, saboda business ina bani da shago, so social media dai nan ne shagona, ne nake zuwa in saka duka hotunan kayayyaki na, dan ne mutane za su gani su ce ga wanda suke so su zaba. Dan gaskiya inda ba yana gizo ni da ban sani zan yi business ba.
Ilmantarwa, nishadantarwa, fadakarwa, kayatarwa, gogewa da kuma ƙara danƙon zumunci tsakanin juna na daga cikin abubuwan da matasa ke amfana da su daga duniyar gizo. Ku kasance tare da ni, Shamsiya Hamza Ibrahim, cikin shirin Matasa a Duniyar Gizo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, domin sanin yadda duniyar gizo take da ma yadda za ka iya mai da ita a takamaimai.
To, da fatan an amfana. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa'a ta gaci.
Rasha ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami a sassan Ukraine a jiya Alhamis, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 6, yayin da dabban mutane suka kasance babu wutar lantarki. Wannan dai su ne hare-hare mafi girma da aka kai wa Ukraine cikin makonni 3, yayin da sojojin Ukraine ɗin suka ce sun harbo makamai masu linzami 34 daga cikin 81 da Rasha ta harba, ƙasa da adadin da suka saba harbowa, da kuma wasu jiragen sama marasa matuƙi guda 4 ƙirar Iran. Shugaban Amurka Joe Biden zai gana da shugaban ƙungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen a yau Juma'a a fadar White House, don tattaunawa akan yiwuwar sanya wa China takunkumi a daidai lokacin da ake fargabar Beijing na shirin turawa Rasha makamai, da kuma takaicin da kasashen Turai ke nunawa game da shirin Washington da tallafawa kamfanonin Amurka a ƙarƙashin wata doka ta rage hauhawar farashin kayayyaki. A jiya Alhamis, Amurka ta sanar da sanya ƙarin takunkumi akan wasu mutane da kamfanoni da ke da alaƙa da Iran, da kuma abin da ta kira haramtacciyar hanyar hada-hadar banki da ake amfani da ita wajen ɓadda sawu. Amurka ta ce ta sanya takunkumin ne akan wasu kamfanoni 39 da ke da alaƙa da wasu masana'antu da ke aiki kamar banki, da suka taimaka wajen ɓoye hada-hadar kuɗi tsakanin kamfanonin Iran da aka sanya wa takunkumi, da masu sayan kayayyakinsu daga ƙetare kamar sinadaran man fetur da aka sarrafa a Iran.
To, masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da caji, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya na gabatar da shirin, da producer mu Dadi Bulawi, da kuma injiniyan mu na yanzu Kal, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.